sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya fara'a noma da lord da kuma niya. Haka kuma ana iya samun alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su ko masu na'uran computer a duk lokacin da suke son kama ta shar, to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Talata 27 ga watan Fabrairu na shekarar 2017. Ladan Ibrahim Ayone daga nan birnin Washington DC ta da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Grace, a ba mu kanun labarai.
To, ladan shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya bada umarnin tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 5 a kullum daga hare-haren da Moscow ke kaiwa ta sama kan yan tawayen Syria bisa dalilan jin kai. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana yiwuwar tattaunawa da Koriya ta Arewa idan aka sami yanayin da ya dace, sai dai ya gargadi kasar da cewa ta watsi da ayyukanta na nuclear idan ba haka ba ta yabawa ayazaki. Kana kungiyar kare haƙƙin jama'a ta Amurka da ake kira ACLU a takaice za ta yi ƙarar gwamnatin shugaba Trump sabili da raba wata ƙaramar yarinya 'yar shekaru 7 da mahaifiyarta.
Tsarkashi, Allah ya kyauta. A cikin shirin za ku cewa sojojin Najeriya sun ce idan ba a yaba musu ba, ba za a kukushe musu ba a yaƙi da suke da Boko Haram.
Wannan kalamin gwamnan jihar Yobe abin takaici ne kan sojojin Najeriya musamman ma na operation Lafiya Dolen.
Ha, kuma a can jihar Taraba gwamnatin jihar ce ta ce ba ƙamshin gaskiya na cewa wai an ɗage dokar hana kiwo barkatai.
Wansu suna tambaya ko da gaskiya an cire wannan doka gaba gida, shin mun ce a ba abin da aka yi, dokan tana nan.
To, bayan nan kuma Aliyu Mustafa Sakwar zai shigo da shirin shi na tsaka mai wuya, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya bada umarni jiya Litinin na tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 5 a kullum daga hare-haren da Moscow ke kaiwa ta sama kan 'yan tawayen Syria bisa dalilan jin kai, domin ba farin kaya damar kauracewa wuraren da ake tashin hankali kusa da birnin Damascus. Ministan tsaron kasar Rasha Sergei Shoigu ya ce daga yau Talata Rasha za ta rika tsagaita wuta daga karfe 9 na safe zuwa 2 na rana agogon kasar, da nufin kare fararen kaya. Ya ce an buɗe wuta wata hanya ta musamman ta jin kai domin fararen kaya su fice daga birnin. Ya kuma ce hukumomin ƙasar Syria suna rarraba takardu da cikakkun bayanan hanyoyin ficewar. Putin ya ba da umarnin ne kwana 2 bayan fara aiki da shirin tsagaita wutar kwanaki 30 da dukkan wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya suka buƙaci a aiwatar a fadin ƙasar ta Syria. An ci gaba da fada a gauta da ke bangaren gabashin Damascus, babban birnin kasar, inda aka kashe sama da mutane 30 jiya Litinin bisa ga cewar 'yan gwaggwarmaya, yayin da aka ci gaba da kai hare-hare ta sama da kuma ta da bama-bamai. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana yiwuwar tattaunawa da Koriya ta Arewa, amma sai an sami yanayin da ya dace, yayin da yake gargadi da cewa idan Pyongyang ba ta yi watsi da ayyukanta na nukiliya da makamai masu linzami ba, akwai yiwuwar a yi gagarumin rasa rayuka da ba a taɓa zato ko kuma tsammani ba. Trump ya bayyana haka ne jiya Litinin a fadar White House, yayin da yake ganawa da gwamnonin jihohin Amurka, inda ya ambaci ta yi da Koriya ta yi kwanan baya ta bakin shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in, da ya ce suna so su tattauna da Amurka. Za mu ga abin da zai faru, in ji shugaba Trump. Ya ce tilas ne a ɗauki mataki da zai kawar da barazanar da makaman kare dangin Koriya ta Arewa ke yi wa Amurka da kuma ƙawayenta. Yayin ganawa da manema labarai na fadar White House, kakakin fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta ce tilas ne kawar da makaman nukiliyan daga yankin ƙasashen Koriyan ya zamo sakamakon duk wata tattaunawa da za a yi da Koriya ta Arewa. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
VOA
'Yan majalisar dokokin Amurka sun ce har yanzu tilas ne majalisa ta ɗauki matakan kare matasa bakin haure daga mai da su ƙasashensu na asali, duk da ɗan ƙarin lokacin da aka samu daga kotun ƙolin Amurka, wadda ta ƙi sauraron ɗaukaka ƙarar da gwamnatin Trump ta yi, tana ƙalubalanta hukuncin da ƙaramar kotu ta yanke na ci gaba da aiwatar da tsarin da ya kare waɗanda iyayensu bakin haure suka shigo da su Amurka suna ƙananan yara da ake kira Dreamers. Senata Susan Collins, yar jam'iyyar Republican mai wakiltar jihar Maine, ta ce za a jira a ga abin da zai faru game da ja-injan da ake yi a kotu kan shawarar da shugaba Donald Trump ya yanke ta dakatar da tsarin gwamnatin Obama da ya bayar da izinin yin aiki da kuma karatu ga waɗanda iyayensu suka shigo da su Amurka tun suna ƙanana, tsarin da ake kira DACA. Babu shakka hukuncin da kotun ta yanke ya rage matsin lambar da 'yan majalisa ke fuskanta na ɗaukar mataki kafin cikar wa'adi ranar 5 ga watan Maris, inji Collins. Sai dai ta ce wannan bai kawar da barazanar da waɗannan matasa da ake kira Dreamers ke fuskanta ta tasakeyarsu zuwa ƙasashensu da iyayensu suka taho da su daga can ba. Alƙalai a jihohin California da New York sun yanke hukuncin haramta dakatar da tsarin DACA, wanda shugaba Donald Trump yake barazanar kawo ƙarshensa ranar 5 ga watan Maris. Kawo yanzu dai majalisa ba ta amince da zaunannen tsarin da zai tantance matsayin masu cin moriyar shirin na DACA ba da sauran waɗanda ke iya amfana da shi. A halin da ake ciki kuma, ƙungiyar kare haƙƙin jama'a ta Amurka da ake kira ACLU a takaice za ta yi ƙarar gwamnatin shugaba Trump sabili da raba wata ƙaramar yarinya 'yar shekaru 7 'yar cirani daga Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Congo da mahaifiyarta. Ƙaramar yarinyar dai da ta kiɗime da ake kira SS tana zaune ne a wajen tsare mutane da ke birnin Chicago, yayin da mahaifiyarta da hankalinta kuma ya tashi matuƙa, Miss L take hannun hukuma a San Diego da ke tazara kilomita 3,200 daga inda ɗiyarta take. Sun yi magana ta wayar tarho ne kaɗai a waɗansu lokuta. Ƙungiyar ta bayyana raba uwar da 'yarta a matsayin abin da ya saba wa kundin tsarin mulki da kuma hankali, tana kuma kira da a sake su ko kuma a tsare su a wuri ɗaya. An bayyana cewa macen da 'yarta sun shigo San Diego ne suna neman mafaka daga tashin hankalin da ake a Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Congo, suna kuma fargaban abin da zai faru da su idan aka tilasta musu komawa ƙasarsu. Fadar White House ta ce shirin da China ke yi na janye wa'adin mulkin shugaban ƙasa wani yunkuri ne da zai ba shugaba Xi Jinping ikon ci gaba da mulkin ƙasar har iya rayuwarsa, batu ne na cikin gida da ya shafi Beijing ita kadai.
Madalla a gaida Grace Alheri Audu da ta kawo cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka. Tobarin faro takon da harin da cece kucin da ya kunno kai tsakanin gwamnatin jihar Yobe da rundunar sojojin Najeriya, inda ta ce har kullum a shirye take ta yi aiki da jihar da ma jama'a domin ganin an samu nasarar fatattakan 'yan ta'adda. Ga Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gashin makonnin ne dai gwamnan jihar Yobe ya zargi rundunar sojan ƙasar da cewa sakacin da suka aikata ne ya haifar da kwashe waɗannan ɗalibai wajen janye jami'an sojan su daga garin na Dabci, wanda mako guda da janye waɗannan jami'ai sai maharan suka afka wannan makaranta suka kuma kwashe waɗannan ɗalibai, wanda har yau babu wanda ya samu komar waɗannan ɗalibai da aka ce yanzu adadin su ya tasamma 110. Gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Kaidam ya ma ƙara ne da ba da wani misali na kai hari makarantar kwana nan da ke garin Bunyadi a shekarar 2014, wanda aka halaka ɗalibai kusan 50 a lokacin da ya zargin cewa an janye jami'an sojan a wannan gari ne waɗannan mahara suka samu damar kutsawa a wancan lokacin. Gama abin da ke cewa
this kind of incidents happens around 2014-2015 in Yadi Bunyadi. To our dismay, referring to that Yadi Bunyadi incident, in the morning hours the military were withdrawn, and in night of that day the insurgencies went into the school and killed a number of students. The day that they were withdrawn, So this incident in Sdebci is similar to that.
Yace irin wannan al'amari ya faru a shekarar 2014 zuwa 15 a garin Yadin Buni, amma abin takeici a nan shine kafin akwai wannan lamari wato makarantar tarayya dake garin Yadin Buni tunan wancan lokacin ne da safi aka janye jami'an sojan dake wannan gari cikin dare kuma waɗannan mahara suka kutsa wannan makaranta inda suka kashe dalibai masu yawan gaske wato a ranar da aka janye sojan kuma wannan lamari na Dacima yana da gamaceceniya da abin da ya faru a Yadin Buni dan kuwa wannan gari na Dacci amma janye jami'an soja dake wannan gari.
And I was going to understand this morning that the defense ministry were disputed that they did not withdraw any police. I think that information is incorrect.
Gwamnati yace na fahimci cewa ma'aikatar tsaron kasar na kareta wannan batu kuma wannan shine gaskiyar abin da ke faruwa. Ina zaton cewa wannan bayanai da suka bayar ba gaskiya bane. Wannan abin da nake cewa shine gaskiyar abin da ke faruwa. A cewar gwamnatin jihar Yobin Alhaji Ibrahim Gaidam. Tare da alamun kalamin gwamnati Ibrahim Gaidam din bai wa rundunar sojan dadi ba inda ta mai da wani martani ta hanyar wani bayani ta aikewa manema labarai dake dauke da sa hanyar mataimakin daraktan hudda jama'a na rundunar sojan kasar na operation lafiya dolen wato kanal Wachuku Unyema wanda yace su da iya sanin su suna aikin su ne yadda ya kamata nan tuni suka wata taki wasu ayan kungiyar Boko Haram a yankin dajin Sambisa da ma yankin tafkin Chadi kuma sun yi hakan a wurare da dama sun ma kwato garuruwa da dama a hannun ayan kungiyar Boko Haram kuma duk lokacin da suka kwato irin waɗannan garuruwa suka bar garuruwan ne ga sauran takurorin su jami'an tsaro su kuma shiga da fafatawa da ayan kungiyar Boko Haram din a daji yace wannan kalamin gwamnatin jihar Yobin abin takai shine kan sojojin Najeriya musamman ma na operation lafiya dolen. Sanarwar ya kara da cewa dabi waɗannan jami'an sojan da aka yi daga garin Tafci dan kai dauki zuwa garin Kanama da garin da ke kan iyaka kuma wancan lokacin sun fahimci cewa zaman lafiya ya dawo garin na Tafci har ma suka miƙa ragaman garin ga 'yan sandan Najeriya da ke wannan gari sai dai irin wannan kokarin turawa juna laifi ba shine ke gaban al'umman jihar Yobin ba musamman ma waɗannan iyayen da aka kwashe 'ya'yansu wanda fatar su kawai shine wanda za su sake gamo da 'ya'yan nasu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garku.
A can jihar Taraba ko gwamnatin jihar ce ta ce ba gaskiya bane wai ta dage dokar hana kiwo barkatai. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
To sai dai kuma da yake ƙarin haske game da wannan ziyara da 'yan kwamitin suka kawo da ma matakin da gwamnatin jihar Taraba ta dauka kan wannan doka yanzu babban mai shigar da ƙara kuma kwamishinan harkokin shari'a na jihar Mr. Yusuf Akiruke ya mako musanta rahotannin cewa gwamnatin jihar ta janye wannan doka inda kwamishinan ya ce dokar na nan daram to amma ko an dakata ne domin gyaran fuska ga wasu sanar dokar
doka da aka saka akan masu kiwo da manomi wasu suna tambaya ko da gaskiya an cire wannan doka gaba gida shine mun ce a ba abin da aka yi dokan tana nan sai dai a gane wanda aka yi shine wasu suna ce mai ante Allah ba su yada da wasu section a cikin law din ba shine aka ce to a je a kawo dai a duduba amma wancin ba hana dokan yin amfani ba kuma gwamnati tana tunanin kan ya za ta yi ko za ta yin pilot ranching waɗannan suna nan duka akwai committee da suna kasa dokan ta fara yake amma ana improving ba kowane rana ne amen ran da wani abin zai faru haka kuma yana kasa ba zai yi haka ba you will start somewhere and improve from it
tun farko ma dai wannan doka ta ja cece kuce da kuma martani mai gauzi musamman ma daga kungiyoyin Fulani makiyaya wanda ko har ma suka garzaya kotu to ko da ma wannan gyara suke bukata a yi Sahabi Mahmud Tukur shine ma shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta miye ta Allah jiya Taraba ya ko bai nan da suke bukatar a gyaran
dama wa'innan dokokin da aka yi na hana kiwo mu akwai wasu wuraren da bamu yadda da su ba basu yi daidai da abinda mu muke sammai na adalci ba shi yasa muka nema kotu shewa bamu yadda da shi ba gashi yanzu sun sa zamu zo mu take duba wa'innan dokokin na farko dokan da ta she idan wani zai nemi fili ko makiyaya zai nemi filin don yayi ranshi sai ya bi ta hannun gwamna kafin a tabbatar masa a bashi izini na samun fili yayi ranshi kaga nan har ga Allah bai zauna daidai ba na biyu idan shanunka ya fita ko akuya ne ya fita na farko 50,000 in ya sake fita na biyu miliyan 1 to fi sabilillahi idan shanunka ya fita na farko na biyu na uku me za ka samu ka sayar har ka biya wa'annan taron nan ma muka ce bamu amana bamu na'am da wannan dokan ba. Na uku, sun sake cewa ɗan marshal wa'annan marshal za su iya su kashe ka, za su iya daukan dabbobinka, za su yi duk abin da suka ga dama su yi, babu doka a kansu, ba kai sai kai su kotu ba, ba za ka kai su wajen yan sanda ba, ba za ka kai su wajen soji ba, babu inda za ka kai su. An ba su doka ne wanda daidai da dokan gwamna, dokan da ta ba gwamna iko, ba za ka kai karansa ba, ko kuma shugaban kasa, ko mataimakin shugaban kasa, ko kuma mataimakin gwamna. Haka mun ce ba mu yarda da wannan ba. Sannan kuma ita kanta doka na hana kiwo, na cewa ba za a yi kiwo ba, nan ma muna so a zauna mu yi gera, mu dubi menene zai ba mu zaman lafiya a jihar Taraba.
Masana haka shari'a da ma dokoki na ko ganin akwai bukatar ƴan majalisu musamman ma a jihohi da suke karatun tanatsu a irin kudurorin doka da gwamnati kan kai gaban su. Barista Idris Abdullahi Jalo na cikin shugabannin kungiyoyin lauyoyin Najeriya reshen jihar Taraba ya ko ba da shawarar cewa
shi yasa yana da muhimmanci ƴan majalisa kullun su rika sauraron ra'ayin mutane wajen yin doka, sa'annan kuma su daina saurin aiwatar da doka bisa ra'ayi ko na gwamna ko wani daban. Amma duk lokacin da ka saurari ra'ayin mutanenka kai doka, lallai wannan dokan zai zama mai amfani kuma zai daure. Doka ne za a yi don mutane, amma ba a saurare su ba ra'ayinsu, a ji wanne ne ya dace wanne ne bai dace.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To Allah ya kyauta, har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na Muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogwa ce karfe 12 na tsakar dare da minti 16. Ga kuma shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Duk mutumin da yake kusa da Buhari ba wanda ya isa ya zo guna ya ce wane ka zo mai abu kaza, domin shi bai isa ba. Lokacin da muke Buhari yake wari ba kowa tare da shi, shi mutumin ina yake?
Buhari yana da kunnen ji, don Buhari mai jin radio ne dare da rana. Wannan magaran da yayi Buhari ya ji shi.
Jama'a, muna fatan mun sami kulami lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Abubuwan da suka faru a makon da ya gabata a Kaduna da Majalisar Dattawan Najeriya da kuma wasu wurare a can cikin ƙasa ɗin suna daɗa nuna irin jan aikin da ke gaban Bola Tinubu, wanda shugaban Muhammadu Buhari ya ba shi aikin ya je ya ɗinki ɗimbin barakun da ke addabar jam'iyyar mai mulki ta APC.
Ko zamanin PDP ba ya ka ba, kwanaki an so a Kano, yanzu kuma ya hukunta doza da kanshi ana rushe gidan mutum. Ya sanar da jam'iyyar APC za ta yi fatan dabo a duniya ma ba ma a Najeriya ba.
Nan mai sauraron BOA ne Abuja Shehu Dede ya bugo waya don bayyana ra'ayinsa kan rushe ofishin ɓangaren jam'iyyar APC a Kaduna. Yinin wanda na sanata hunkuri ne kamar yadda gwamnatin Kaduna ta bayyana ya karya ka'idar rashin biyan harajin ƙasa tun 2010. Tsige Sanata Abdullahi Adamu daga shugabancin kungiyar ƴan majalisar dattawa na Arewa, duk da zargin naira miliyan 70 sun bace a gonarsa, ya biyo bayan bayyana goyon bayansa ne ga shugaba Buhari da caccakar tsohon shugaba Obasanjo. Hakanan ta da zargin cin hanci ga shugaban kotun ɗahar ma'aikata Ɗanladi Umar bayan ya wanke bukola saraki daga zargin rashin ambata kadararsa tun farko. Duk da yanzu kotun koli ta sake dawo da wani sashi na ƙarar, na nuna ɓangarorin gwamnatin APC dai mai da'awar canji na zaman kowa tasa tafi sheshi. Matsayin sakataren jam'iyyar APC mai malabo ni shine duk waɗannan yanayin demokradiyya ne, kuma hakan ba zai shafi nasarar jam'iyyar APC da shugaba Buhari a zabukan nan gaba ba.
Tafiyar da ƙasar nan da shugaba Muhammadu Buhari yake shike tallata jam'iyyar nan.
Wani korafin yan jam'iyyar shine nada shugabannin hukumomin gwamnati 209, amma har yanzu ba kai ga rantsar da su ba baya ga samun sunaye hadda waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a ciki. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Fa gaishe ka Nasiru. To daman da shi Nasiru din ne muka dauki muhawara da muke kanta a yanzu da muke kawo muku, wace muka dauko ta a can ɗakin manawa tsashirin shirye da ke Abuja, inda muka haɗa ƴan APC guda biyu, wato Buba Galadima da kuma Alhaji Isa Tafidan Malfindi, wanda kuma a kan shi Tafidan din zamu so mu shirin ne a wannan lokaci da tambayar da muka yi masa na cewa ko yana ganin Buhari zai iya tattara duk mutanen da suka watse da kuma masu irin wannan korafe-korafe kafin zabe.
Buhari zai dawo ya zo ya nemi duk waɗanda suke da ruwa da saki, ya tantance su a zauna a bashi shawara wanda zai kai ga kafa kwamiti wacce za ta fadada gwamnatin wacce kuma za ta shirye yadda za a shigar da shi sabon zabe saboda 2019.
Amma wasu za a ce
wanda yake so ya sami neman siyasa
zai yi ne domin wani sabon zabe ya zo. Ai, ko da ya je Kano ma na je irin wannan maganganun cewa duk inda aka fitar nan bai je Kano ba sai yanzu ya tafi Kano. So in an ce yanzu ana nema a je a bisu waɗannan tsofaffin hannayen kafa wannan tafiya ɗin, wasu za a ce ko dan an ga zabe ya ƙara so ne shi yasa za a yi wannan ne, ba wai dan akwai bukata a yi gyaran ba.
Ai, idan mutum yana da bukata shi yake neman a yi gyara saboda bukatarsa ya tafi daidai, kuma lokaci ba zai daɗe ba zai fito da bukata. Duwai nan mutane za a nemi gafara kuma yafewa zai so.
A nan duba in mutane ba harka zo suka kwankwasa maka kofa in ka buɗe mai za ka ce musu kowane kallo za ka yi musu.
To, bari in yi ta ni ka san Aliyu ba na kokonto a abin da ke zuciyata. Duk mutumin da yake kusa da Buhari ba wanda ya isa ya zo guna ya ce wane ka zo mai abu kaza. Domin shi bai isa ba lokacin da muke Buhari yake wari ba kowa tare da shi, shi mutumin ina yake? Ai, ni mutum ɗaya ne zai iya mun magana Buhari da kansa tunda shi ya ce ba shi ba ni.
Amma kan ji wannan magana a bakinsa ne ko an gama?
A jarida sai in kawo maka ita.
A wani shekara?
A lokacin da aka kusa yin zabe ya yi taron jaridu na duniya.
Kafin zaben 2015? Yace baya bukatan
baya bukata magoyin baya na, baya bukata ma mai gaisawa da ni. Kuma wannan ya tabbata domin duk mutumin da yake gwamnatin nan ba ma wanda ya isa ko in buga masa waya ya dauka. Duk wanda yake gwamnatin nan ba yadda za a iya zo kusa da ni domin tsoron cewa idan ya zo dan abin da ke ma bakin sa za a buge fadi.
Mu bayar maganar Buba da Buhari yanzu mu ji wajen iya
zancen ƙasa
jami'ar nan tana fuskantar cece kuje da ƙorafi a jihohi da yawa a Kano, a Kaduna, a Yobe, a Ondo, a kusan ko'ina, a Adamawa ko'ina. Gashi shekara ɗaya ta rage a yi sabon lali. A halin da take ciki yanzu, me ya sa shin da kake game da sakamakon abin da
za a shiga babban matsala? Kuma kaga abin da ya auku a gwamnatin Jonathan, ni ba na magana da kokonto, kuma duk maganar da na yi Allah ya taimake ni ina da hangen nesa, kuma akasarin abin da nake magana Ubangiji yakan tabbatar da shi ba ni ba. Kaga yadda aka gudu daga gun Jonathan zabe ya kusa, to idan jam'iyyar nan ba ta maida hankali ba sai an gwamnati kida da karatu
ta
APC. Dalili shine na yi waɗansu maganganu kwanakin baya wanda ni a ganina ya taimakawa gwamnati. Me ya taimakawa gwamnati? Na yi magana a kan yakin da ake da ta'addanci a arewa maso gabashin Najeriya. Buhari bayan ya ji wannan magana a BBC ya tashi ya tafi wurin da kansa. Na yi magana a kan zancen sakataren gwamnati da kuma NIA. Na kuma yin magana akan cewa jam'iyya ba ta mitin. Lokacin da na yi magana akan oke da babacir, gwamnati ta ɗauki mataki a kai. Na yi magana akan jam'iyya inda ni hukumar zaɓe ne, zan rusa jam'iyyar APC domin ba ta bin ƙa'idojin da ma ta ɗora wa kanta.
Ta ba waɗanne.
Kamar rashin yin taro. Don ina memba na Board of Trustees. Ina so in kai ka. Ina member na Board of Trustees. Ina member na National Caucus na wannan jam'iyya. Bayan na yi wannan magana sai a lokacin suka farga. Sai suka kira meeting. Daya, to abin da yake aukuwa a ƙasar nan, wanda ya kamata gwamnati ta sani, ya kamata shugaban ƙasa ya sani shine, yana da kyau a rinka ƙalubalantar gwamnati akan waɗansu alƙawura da ta yi ko kuma waɗansu abubuwa da ya kamata ta yi ba ta yi ba.
Kamar me wanda ya ta yi ba?
Da yawa, ai an ce za a yi kaza, an ce za a yi kaza, ai ba.
Kamar me
saurare ni
a yi. Ina son su je su ce ga kaza.
Ai sun sani. Yanzu akwai abu ɗaya da aka yi a arewacin ƙasar nan wanda za a nuna cewa wannan gwamnati ta APC wanda mutane da yawa suke da kyakkyawan zato cewa da an zo za a samu biyan bukata. ko bisa noma ko ma bisa tsaro in an yi tackling yanzu Boko Haram da ake magana ya kare yanzu daga nan kafin ka ce zaka tafi Kano daga Abuja sai ka kwana kana zaune kana la haula wala quwwati
bari in baya ya yi mummuri
ah to ai ban sauka bari ka to bari ka rasa akwai abu da nake son faɗa musamman mu mutanen arewa akasari ma musulmi idan kai magana na tada wannan gwamnati daga baya daga bacci sai aga kaman kai ridda su ko ba sani ba kalubalantar gwamnati shi yake tada gwamnati daga bacci har ta gyara kurakuranta amma su ba haka suke gani ba
to naji yayin muri kaji abun da yace daga cikin su wane ne kake son kamar mutane musamman magangana alƙawarin da yace an yi ba a cika su ba
eh to alƙawara an yi su da yawa amma kowa ya sani kafin zuwan Buhari idan kai niyya zaka je mai duburi sai ka je kai dinkin da kafa ne ka aje a gida ko a kayanka da zaka yi tafiya da shi yanzu wannan ya kawo saboda an sami kwarya zaman lafiya wanda kuma ya fi 70 daga cikin 100 na zaman lafiya yanzu kuma a yau din nan matasa waɗanda suka iya matsowa ta hanyar noma sun sami shiga ƙungiyoyin noma ko da yake saboda kuskure na yadda aka soma rabawa wannan ko ba wai kasawa ba ne kuskure kuma abin gyarawa ne noma ma ta sami farfadowa
amma ka sa wanda abokan
ba don komai ba kuma saboda ministan da aka nada a agriculture
tsohon
shugaban PDP ne kuma administrator ne don ko ina ake cewa mutum ya zama administrator Audu Ogbe ya kai amma idan ka dubi wasu ministoshi yan zafin kai ne kawai ba administrator ba
daji-daji ga ɗaukuna Audu Ogbe saboda akwai zargin da ake kasan cewa gwamnati da ta APC ce amma kafafanta da na PDP ne wani yake cewa ma kashi 80 cikin 100 na mutane ke shirya daga gwamnatin nan mutanen PDP ne
sai
da hada da hashi tsohon shugaban PDP din an dade yana sa ran cewa Buhari zai yi kwaskwari ma gwamnatin nan zai yi canjin mutane bai ba hada yanzu me kuke ga mutane su san cewa akwai bambanci tsakanin gwamnatin da ta wuce da ta yanzu nan
to madalla to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu lana wato mu dawo mu ci gaba inda kuma zamu tabo maganar mutane irin su Kwankwaso da Atiku da sauran mutanen da ake ganin suna shinshina kujerar shugaban kasa a zabe mai zuwa na 2019 yanzu muna so mu gode su bakin namu wato shi Alhaji Isa Tafidan Mafindi da kuma Alhaji Buba Galadima da kuma wanda suka taimaka wajen hada wannan muhawara din wanda kamar da muka ce a can Abuja muka dauko ta wato shi Nasiru Adamu Kai din da kuma Benjamin Gawan a madadin su duka ne Ali Mustafa Sakuta nan Washington huta lafiya
to madalla yanzu mun zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan kara ta kaice
haka yake shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya bada umarni jiya Litinin na tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 5 a kullum daga hare-haren da Moscow ke kaiwa ta sama akan yan tawayen Syria bisa dalilan jin kai domin ba farin kaya damar kauracewa wuraren da ake tashin hankali kusa da birnin Damascus
to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin amma kafin mu tashi bari mu mika taziyar mu ga Ado Paris kafin ta da ke asibitin dabbobi Kwantagora na rasuwan ɗansa Ibrahim Allah ya ji kansa rahama ya ƙara hankulin wannan rashi sai kuma wanta aziya ga iyalan Hajjia Hafsat Aliyu Ambursa wadda ta rasu jiya a Litinin a gidanta da ke Hotoro Kano Allah ya ji kanta ita ma ya ƙara ba da hankulin wannan rashi yanzu a madadin kwara kowa a nan sashen Hausa musamman Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan mu Derek da Grace Alheri Abdul ta taimaka domin shirin ya kai gare ku ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.